أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المسلمين وين دي كتاره دمو اولا لو كتير طور لو كتاره دا كراتين دي يكي غريكو من يمكو بيسور مسلم تي قبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا مريكين لحدي اكو قوتا رمضان شكرا تدبو دا دا تاريه دور 40 دا 20 دا شدا قوتا الابرل شكرا تدبو ديو دا 20 دا دي. من ثم تفسير الآيوين بسكي مغانا غزوة الأحزاب وكما غزوة الخندق كمين رسول التفن تاريه سكي كيران تا واتو يك انتارون دنجي واندا دونيا روانت اللوكتي تحت كي دومين تمر أشاء الدين المسلم في واندا كي لهي القتا برن المدينة من غير يهودا و musamman wanda suke da cibiya a Khaibar suka kafa committee suke tattaki zuwa Makka suka nemi taimakon su suka je suka samu manyan kabilun Larabawa banda ta Quraysh suka hada kai da su musamman Ghatafan da Rastanta suka zo Madina suka hada kai da Banu Quraiza Yahuda wanda ke cikin birnin Madina bayan fitar Banu Nadir suka shirye runduna wadda da ita ce za su yaƙi musulmi su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan ayoyin daga aya ta 9 har zuwa aya ta 27 gabaɗaya suna magana ne dangane da wannan ghazwatul ahzab. Da yake mun faɗi asalin shirin yaƙin ba mu faɗi yadda aka yi yaƙin ba, to yau kafin mu kammala tafsirin waɗannan ayoyi za mu ji ya aka yi wannan runduna ta iso Madina, wani irin al'amari ya gudana tsakaninsu, wani irin hali na firgici da tashin hankali musulmi suka shiga. Ya aka yi Allah ta'ala ya watsa wannan taron shaidanu waɗanda ke son su wargaza addinin musulunci. Kamar yadda muka faɗi, rundunonin baki ɗaya ana iya cewa runduna ta kamar 14,000 zuwa 13,000 zuwa 14,000 ne. Akwai mayaƙa 4,000 daga ɓangaren Quraishawa, akwai 6,000 daga ɓangaren Ghatafan, akwai 2,000 daga ɓangaren Yahudawan Khaibar, akwai kimanin wasu 2,000 ko 1,000 da 'yan kai daga ɓangaren wato ainihin Yahudawan da ke cikin birnin Madina su ne Banu Quraiza. Wannan rundunonin sun taru a cikin watan Shawwal shekara ta 4 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da burinsa na kewaye Madina da ganuwa wadda ya haƙa rami wadda Larabawa ba su taɓa saba da irinsa. Musulmi sun shirya tsaf duk isowar wannan runduna. An karkata mutane kowace unguwa an ajiye waɗanda za su riƙa sakon suna kai da komo domin tabbatar da cewa ba a keto aka shigo Madina ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jikka rundunarsa da mayakansa ya bi su guda guda ya ga halin da suke ciki. Anan ne ya duba waɗanda suke yara ne matasa bai musu izinin su yaƙi. Duk yaron da bai kai shekara 15 ba a wancan lokaci ba a bari ya yaƙi. Wannan shi ne hakikanin abin da ya faru a ƙasar. Irinsu Abdullahi bin Umar, irinsu Zaid bin Thabit, irinsu Abu Sa'id bin Khudri, irinsu Bara'u bin Azib, duk ba a bari suke yaƙi ba saboda ne saboda ba su kai shekarun balaga ba shekaru 15. Don haka ba su isa su zama mazaje mayaƙi. Allahumma illa waɗanda suka nuna tsananin alhini da damuwa cewa suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su yaƙi. Akwai wanda ya nuna cewa to manzon Allah na yi da shekaru na ba su kai ba amma fa ni na iya harbi, aka ce ya gwada ya yi harbi aka ga lallai ya iya aka fito a shigar da shi, sai wani ya tasirce ni ko manzon Allah in na yi kokowa da shi zan kare shi. Aka ce ku yi kokowa ya kare shi, aka ce kai ma ka je ku duba yadda matasan musulmi a wancan lokaci suke kokarin sai su shiga wajen jihadi don kariyar martabar addinin musulunci. Ta wani lokaci irinsu Ibn Umar, irinsu Bara'u bin Azib, Abu Sa'id al-Khudri da su Zaid bin Thabit duk sun samu shigewa cikin bayaka. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa rundunar kashi biyu, muhajirai ya miƙa musu tutayen shugabantar musu da Zaid bin Harith, ansarai ya miƙa musu tutayen shugabantar musu da Sa'd bin Ubada wanda shine shugaban kabilar Khazraj, babbar kabila daga cikin manyan kabilun Madina. Da yake an yi matsaya ba za a fita birnin Madina ba, za a tsaya ciki, amma kuma za a fito daga gidaje a koma wajen gari inda aka yi ganuwa ta wannan babban rami da aka haƙa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mata Madina jagora, ya sa mata gwamna shine Abdullah ibn Ummi Maktum. Duk irin waɗannan abubuwan suka faru manzon Allah baya barin gari babu shugaba, kashi bayan gari ne kawai yake amma dole za a fi shugaba. Me yasa ka zaɓi Abdullahi bin Ummi Maktum? Abdullahi bin Ummi Maktum ma'azur ne, mutum ne mai uzuri, irin sa baya zuwa yaƙi. Su da waɗanda Allah ta'ala ya ce laysa 'alal a'ma haraj, makamu baya da laifi, ba a ce su je yaƙi ba. Eh, akwai makamun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izinin yaƙi, shine Abdullahi bin Haram al-Ansari na yakin Jabir. Amma Ubangiji ya yi izini ga mafi yawan ko a ce dukkanin makafi ba sai sun yaƙi ba. Amma shi Abdullahi bin Haram ke manzo Allah ina so in zanni ne zan fara shahada. Manzo Allah ce watakila Allah ya baka, kuma shi ne farkon da ya shahada a Arabic. To Abdullahi bin Maktum ba kaho ne, don haka bai iya yaƙi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari mu kai mu sa wani wanda yana iya yaƙi, bari mu sa wanda ba zai iya yaƙi. Muradi dai za a kai shugaba wanda ake komawa wurinsa idan akwai al'amari ya yi hukunci ko ya yi shawara. To sannan aka karkasa ƙananan rundunoni waɗanda za su riƙa fasfon kamar rundunar Zaid bin Haritha da ta Muslim ibn Aslam. Sannan aka ɗibi wasu jarumawa ƙarƙashin jagoranci Abbadu bin Bishr, su kuma aka testo kula da hemar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikinta. Sannan aka koma ɗaya ɓangaren na gari, aka samu wata unguwa, aka tattara iyalan musulmi hema-hema. Akwai hemar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda Safiya babban manzo Allah take a cikinta. Ana cikin wannan yanayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu matasa guda biyu Salih bawan Allah. Tarihi bai ko san cikakken sunansa, yadda kuka ji na faɗe sandan Salih haka kowa yake ta ko Sulay, da shi da wani bawan Allah ana cikin sa Sufyan ibn Auf. Yace ku je ku leƙo mana labari bayan gari ni ake ta fitar suke da wuya. Suka gaba da wasu illatin asiri na mashrikai sun iso sun kai su 20, zaka suka yi kiri a kan su suka kashe su, suka bar gawarsu nan suka wuce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka jawo gawarsu ya masu jana'iza, ya sa su a rami guda su duka biyu, su ne farkon wanda ya yi shahada
أولا غزوة الأحزاب. أولا لوكا في إذا كثير من المنافقين سكرين صلى عليه وسنة تتادة رنجنا قبائتي أي رنجنا من صلى الله عليه وسلم بتوجه ما يكاد ريتار من سكين جدا باين غري بدو قريضا سنة دا ما يكاد سنة دبو إير كان وجن غري خيبر سنة دبو بيو نم بانغر بكة دبو هدو سنة تاسو daga ɗaya bangaren arewa da kafan ta taso da mayaka 6000 duk gaba ɗaya ana son ne ana so a murƙushe mutanen da iya adadin su da yake mutum 900 ba su da kayan yaki ba su da makamai ba su da ababen hawa ba su da komai banda imani da Allah katun kwana uku duk rundunonin sun gama isowa sun yi wa Madina zobe amma inda suka fita ruwa shine bangaren arewa maso yamma daga nan suka malala har zuwa bangaren arewa maso gabas saboda nan ke da farfajiyar da ake jiran azaqulo jarumawa ayi fada da Allah Allahumma tayyiban nafi'a Allahumma tayyiban nafi'a Allahumma tayyiban nafi'a Allah ka azurta mu albarka wannan ruwan sama sai zan mai amfani ne albarka a gare mu duk inda ake bukatar ruwan sama kuma Allah ya saukar da shi mai yawa mai albarka lokacin da mushrikai suka iso da bangarorin su duka suka taru a sassan Madina ne suka auka ma birnin ko da suka ga suka tarar da ganuwa suka tarar da wani irin rani wanda ba su taba gani irin sa Abu Sufyan ya sauka ya duba ba iya tsallakawa da kafa ba iya tsallakawa da doki ba iya sauka ciki a fita sai ce wannan baki da Laraba ba su san da ita akwai inda Muhammad ya samu wannan kaga amfanin al'umma musulmi da take da thakafa iri-iri da wayewa iri-iri da experience na al'ummomi daban-daban Salman al-Farisi da yazo daga yake Farisi ke ba da wannan shawara wanda ba a saba da ita kasashen Larabawa za ka sai yanzu an so ba ta inda za su shiga garin Madina sai fa ƴan ƙananan wurare da ake iya samun kafa wanda bai wuce mutum ɗaya biyu su kutsa ba a irin waɗannan wuraren kuma an ajiye rundunoni sojojin musulmi masu gadi suna jiran wa zai ce kule suke masa can don haka suka yi suka shimfiɗa rundunonin su bayan gari suka rasa yadda za su yi musulmi kuma suna fatarar ta kowane gefe sai kabbarori suke yi saboda idan an kira sunan Allah maƙiyin Allah tsoro yakan cika zuciyarsa a lokacin da wannan abin yake faruwa kaman kilomita 7-8 bayan birnin Madina Banu Qurayza suna can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk hankalin sa yana can gare shi cewa me zai faru domin in suka ce za su auko musulmi ta baya ga musulmi na fuskantar waɗannan runduna wajen 13,000 alhali adadin su bai kai 1,000 ba to akwai tashin hankali ba ɗan ƙarami ba a can wannan tunga ta Banu Qurayza ɗaya daga cikin jagororinsu ya tara su yi musu jawabi ana kira shi ka abin bu'ata ya ce ina ji muku tsoron wannan abin da ya taho ma Madina ku kwance alkawarin da kuka yi da Muhammadu a constitution ɗin da kuka samu hannu ku iya tunawa a cikin an rubuta Madina ta kowa da kowa ce duk mazaunan Madina ɗan Madina kowa na da citizen shi ku tuna cewa kun yi alkawarin duk wanda ya kawo Madina hari kowa zai taimaka masa sannan ku tuna cewa zaune lafiya muke da Muhammadu ba mu taɓa ganin wani abu tattare da shi ba illa gaskiya da adalci da kyautatawa za ka ina ba ku shawarar ku tsaya tare da shi a lokacin da suke wannan ƙuyayyar da aka shugaban yahudawan khaibar wanda muka ce muku da suna Madina suka yi niyyar kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya kore shi bai kashe su bai kafi dukiyar su, to daga Khaibar su suka shirye wannan taron dangin ma gaba ɗaya. To sai ya zagayo ya zo sun garbazo Quraiba, yanayin su buɗe a abin nan fadar shugabansu shi ne Ka'ab ɗin da muke faɗa Ibn Asad suka ƙi buɗewa. Bayan kai da komo dai a taƙaice suka buɗe, ya yi magana da shi Ka'ab ya ce mu ba za mu sa hannu cikin wannan lamari ba, sai ce to ka tara mini shugabanninku gaba ɗaya. Aka tara shugabanni ya rinƙa musu daɗin baki ya ce musu duk inda kuka san rundunar Laraba suke tana Madina, yau Muhammadu an gama da shi, za ka ko ku zo a yi da ku mu ci ganima ko a yi ba da ku ba. Don haka ni shawarar da nake ba ku, kar ku bari a yi wannan yaƙi ba tare da ku ba. Wasu daga cikinsu kamar Amr bin Sulja suka ce su ba su goyi baya ba, amma dai a hankalin sai da aka samu marasa hankali da wawaye suka sa aka ɗauko takardar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yaga ta suka ce ba mu ba Muhammadu. Wannan labari akwai ille kin asiri da suka gaggauta isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da mun ba abin da yake tashi hankali ga manzon Allah irin ya jike bayan ka tana da tsura, tunda nan gaba ga rundunonin mushrikai da Yahudawa nan baya ga banu Quraiza. Da manzo Allah ya ji wannan labari sai ya kira Sa'ad ibn Ubada da Sa'ad ibn Mu'az, su ne manyan jagororin ƙabilun Aus da Khazraj na Madina. Ya kira Abdullah ibn Rawaha, ya kira Usayd ibn Hudayr, su hudu ya ce ku je ku tattauna da banu Quraiza, ku faɗa masu yadda muka yi aminci da su, muna fatar su ci gaba da cika alƙawari. Idan kun bayyana cika alƙawari suna tare da mu, idan kun zo a masallaci ku faɗi kowa ya biya, idan kun isku cewa sun canza to in kuka zo ku yi mini kinaya ku waske, kar ku fito ƙarara ku faɗi don kar a tada hankalin mu. Za ka da suka je suka tara shugabannin shugabannin Quraiza suka tattauna da su. Sa'ad ibn Mu'az da yake saurayi ne kuma ga shi ne tsananin kaifin hankali da nutsuwa, sun rika zagin kira ta ba abin da ya kawo muke ne. Sa'ad ibn Ubada sai da ya kai ne ya fara zage-zage da su, Sa'ad ibn Mu'az yana ba shi hakuri da ta ba inda ya zo da muke nan, abin da ke tsakanin mu da su ya fi ƙarfin zagi. Da abin ya yi ta suka fara zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba abin da ke tsakanin mu da ku ban da yake. Zaka da suka zo da suka dawo Madina su hudu sai suka ce manzon Allah adal waqar suna nuna da su kabilu biyu da suka taɓa yaudarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah nan take sai fa'ita abin da suke yi, zaka san suka shige cikin mutane kamar ba ai komai ba, musulmi ba su da labarin cewa Yahudawa suna shirin yakar su ta bayan. A nan cikin gida kuma sai aka samu Al-Tabur Khan Fib Column, wanda wani terminology ne na mayaka na da wajejen 1936 lokacin da aka yakin kasar Spain, sannan aka fara wannan maganar ta Fib Column, wato mutanen da suna tare da ku amma suna goyon bayan makiyayi. Za ka nan birnin Madina akwai munafukai su suka fara fitowa fili suna maganganu suna ta wanda yaƙi ba mu iya, wato suna ƙarin su sun buɗar da musulmi su zare musu kuzari da himmar da suke da ita, da suka rinka watsa maganganu marasa kyau. Su ne masu ba da labarin cewa banu Quraiza suna tare da yaƙin taron dare.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara rundununsa yana bibiyar su dan ya san halin da suke ciki munafikai guda guda suna janyewa suna neman izini duk wanda yazo sai neman izini sai manzo Allah ya kike babu ku manzo Allah yana so ya tabbatar da su ne ne jarumawa na hakikani waɗanda ba za su gudu aka kwana daya rundunoni na kewaye da Madina aka kwana biyu uku hudu sati daya sati biyu sati uku abin sai fara tsananta a kullu babaki sojojin mushrikai suna kewayar Madina sojojin musulmi suna kewaya daga ciki duk inda wata kafa take wani mushriki na so ya kutsa kai wani musulmi kuma sai ya mayar da shi hankalin musulmi ya tashi kuka a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya wata dabara sai ya tsaya nazari duk waɗannan rassa guda huɗu masu yaƙar da Quraysh da Ghatafan da Banu Qurayza da Khaybar su wane ne waɗanda zai yi a sasanta da su sai ce to su dai Quraysh dama adawar su ta asali ce su suka kuro shi daga Makka zaka ba su da burin da yake su halaka shi ko nawa za su iya kacewa a kai Yahudawa na duka ɓangarorin su ma babbar manufar su ke da don haka su wane ne ke da dama-dama manzo Allah ya gano cewa su ne Ghatafan su Ghatafan zuwa aka yi yaudare ke Yahudawa suka ce za mu ba ku rabin dabinon Khaybar ba inda ke da dabino kamar Khaybar za ka in aka yi noman bana gaba ɗaya 50% naku za ka su sun zo ne don su ci duniya ba sun zo ne da wata aƙida ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ɗaya daga cikin ilimin asirinsa ya ce ka je ka samu ƙoyayya ne jagoran Ghatafan da Harith ibn Awf ka ce musu ina son magana da su haka ko suka sulale cikin dare suka biyo wannan ɗalibin asiri suka zo har inda hemar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take manzo Allah ya ce musu na san abin da ya kawo ku abinci kuke nema suka ce gaskiya ne yake ba wata adawa tsakanin na da su ba wani dalilin da zai sa ku zo da runduna ta mutum 6000 ku yaƙe ni in ba don abin da Yahudawa suka yi ku alƙawari ba suka ce gaskiya ne yace to me kuke so in ba ku ku janye daga wacce hadaka tsakanin ku da Yahudawa da Quraysh suka ce ka ba mu duk dabinin Madina na wannan shekara yace kuma ai wannan ba zai yi ba suka ce to ka ba mu rabin dabino domin su ma abin da muka yi da su su ba mu rabin dabino Khaybar kuma dabino Khaybar ya fi dabino Madina yawa yace a zan dai ba ku sulusi to bayan kai da komo suka amince Sayyidina Usman ya kawo takarda aka rubuta cewa Ghatafan abin nan points ne guda 6 cikin su Ghatafan za ta janye rundunarta wannan yarjejeniya ta wucin gadi ta shafi kawai wannan yakin da ake ciki sannan manzo Allah zai ba da sulusin dabinin Madina bayan da manzo Allah ya gudanar da wannan a ciki ya sa sharɗin amincewar shugabannin ƙabilar Aws da Hazrat sai su aka kira masa Sa'ad ibn Mu'az da Sa'ad ibn Ubada ya ce kun ji shawarar da nayi bayan Allah da jin ya yi shawara sai ta san ba umarni ne daga Allah da dole a zartar da shi ba su kuma da zuwansu suka ce manzo Allah ne aka shirya ya ce kun ji suka ce ya Rasulullah mun zauna a jahiliya da mu da Ghatafan ba wanda yake tunanin lokaci guda a cikinmu in dai ba baƙunci ya sauka a wurinmu amma maganar ƙarfi babu ta tsakanin mu da su yanzu nan da Allah ya kawo ka ya ɗaukaka mu da kai ya ɗaukaka mu da addini yanzu nan ne za mu kaɗi wulaƙanci mu ɗauki abincin garinmu mu ba su kace manzo Allah idan umurni ne Allah ya baka sam'an wa ta'ati amma idan shawara ce wallahi ba mu kaskantar da kanmu ga kafa ba abin da ke tsakanin mu da su sai ta kore a gaban shugabannin da kafa manzo Allah yace inda umarnin Allah ne ba zan shawarce ku ba suka ce to ya rasulullah a bar su su koma kawai nan take shugaban Aus Sa'd ibn Mu'az ya kwace wannan takardar daga hannun Sayyidina Usman ya yaga ta ya waka ta ga fuskar wayin sun da fuskar yace ku je ka ba abin da ke tsakanin mu da ku banda yake wayina da shi da abokin ta ce su suka kama hanya cikin firgici suna tsoron haka mutanen nan suke tsoron ya shige su wai haka suke da ta'a ga mai gidansu wai haka suke da jarumta a yaƙi to waɗannan kafin mu kashe su nawa za su kashe a cikin mu bayan da suka koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake shirin yadda za a ci gaba da fasfor don a tabbatar da babu wanda ya shi Banu Qurayza suna can baya an sanya rundunar da ke kai da komo a tabbatar da ba su shigo birni ba su kuma nan ɓangaren su Abu Sufyan shi ma ya shirya tasa runduna da su Khalid ibn al-Walid da Amr ibn al-As da Dirar ibn al-Khattab da Ikrimah ibn Abi Jahl Hubayr ibn Abi Huraira Nawfal ibn Abdullah manya-manyan jagororinsu duk waɗanda suka ji na zana duk da suka musulunta suke ikon Allah daga baya amma su ne manya-manyan mayakan mushrikai a wancan lokaci kuma su ne suka ce kar a bari dalila su zauna lafiya don haka awa 24 babu sadda ba a fasfon ana kai da komo don a ga wata irin dama za a samu don a sa musu reda su yi saranda su ce sun miƙa wuya ga mushrikai Allah ya kiyaye kuma ya ma kiyaye ki akwai wanda suka yi ƙoƙarin su ɗan kutsa kan surare irin su Amr ibn al-Dawud Ikrima ibn Abi Jahl da wasu amma kun ba su sha da daɗi ba Amr ibn al-Dawud lokacin da ya samu wata ƴar kafa ya tsallako fitacce ne shahararre ne a lokacin yaƙoƙan baya tun ma ba yaƙoƙan musulunci ba an yaƙin Badar da shi an masa ne saboda bai zo Uhud ba amma yayi alƙawarin ba zai ƙara wanka ba sai ya kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kashe Ali ibn Abi Talib da kijini ya ci 40 Ali bai cika 20 ba dan kina jari dan shekara 10 sai ce yaro daga ina yace sunana Ali yace wani Ali yake dan Abu Talib sai ce yaro ina ji maka tausayi wallahi ba da so in kashe ka ko ba sai ce wallahi ni ko ba abin da ke fata kamar in kashe ka sai ya kusata da ya sauko daga dokin sa kawai sai sa takobi ya kashe dokin nasa dan me dan kar dokin sa ta yi masa tunani yana iya sake hawa dokin ya koma sai ya kiri ya yi sai da Ali Allah ya bashi sa'a ya daga shi akan takobin sa ya halaka shi dan take babu wata lokaci don haka sai waɗanda ke tare da shi da suka tsorata da waɗannan sun samu sun shigo sai wani ba ciki ma ya shigo sai suka ruga baya Zubair ibn al-Awwam ya bi shi ma ya samu wanda ya kashe a ciki akwai nana kiransa Nawfal ibn Abdullah an ce raba shi biyu a tsakiyarsa mutane suka tafi mutum a ganin takobi ne kai fi irin naka ba yace wallahi ba wani takobi da hannuna na kama shi na murfe shi na kalla shi duk kusan an yi jarumawa waɗanda wato ba su da kokoci ko alama idan ana yaki wannan Amr ibn Abdullah saboda darajarsa sai da mushrikai suka tura delegate ku ji fa duk ana wannan fa amma in ɗan aiki ya zo yake shi saƙo ya zo da shi za a saurare shi yace suka ce za su ba da dinari 10,000 ai hakuri a ba su gawar Amr ibn Abdullah in za laifi mai za mu yi da ita ba mu cin kuɗin gawa ku ɗauki adon ku tafi da shi kar mu manta wannan lokaci da muke magana ana cikin tsananin sanyi mai ratsa kai sahabbai duk da tufafin da za su lulluɓe jikinsu su rage bin sanyi ba kuma sannan ana lokacin fatara ba abinci yunwa ana cikin haka yahudawa suka haɗa raƙumi 20 ɗauke da dabino suka ce akwai gudunmuwa ga ɓangaren ƙurayshawa
shi iko Allah wani yanki na musulmi sun fito janaiza wani bawo Allah ya rasu kawai sai suka cikaro da su sai suka tarbe su gaba ɗaya suka kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka aka raba abinci aka ci aka koshe dabino yayi wai ɗaya wata a wannan rana a kalla Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana gadin wani bangare inda ba inda yake jin tsoro kamar don haka kullum da zaran gare yayi da an yi magriba manzo Allah zai zo wurin da shi da wasu ƴan ƙalilan mutane suke gadin wannan kafa idan sanyi yayi yawa yayi yawa sai dan koma cikin hema ya dan wani lokaci jikinsa ya dan dauki dimi sai ya sake fitowa akwai wani gare da manzo Allah ya sa ya shiga dadin shiga hemar ya kama jikinsa ya ce kai laita rajulan salihan yahrusuna hadhihi al-layla ya rusu hadhihi al-kalba al-layla ina ma Allah zai kawo wani bawan Allah wanda zai dauke min gadin nan yau dai daren nan ai wannan gadi bai gama fadin haka ba sai ga Sa'ad ibn Abi Waqqas sai ji mutum yace wani ne yake yace Sa'ad ne ibn Abi Waqqas sai ce me ka zo yace na zo ne in gade ka manzo Allah ya ce to ka koma wuri ka za ka tsaya har Allah ya waye gari nana Aisha take manzo Allah saboda tsabar gajiya an yi kwana da kwanaki ba a samun bacci tace hankalinsa ya kwanta ya bacci har da minshari sannan can sulusun dare na ƙarshe da kai asuba ba ya farka ya zabura ya yi alwala ya yi sallah raka'a ya yi addu'a a cikin sallah sannan ya fita ya hau dokinsa ya koma fagen fama akwai lokacin da Khalid ibn al-Walid shi ma ya kokari ya shigo sai ibn Khudayr ya mai shi akwai lokacin da Abu Sufyan da kansa ki shirye wata runduna wata a takaice dai akai aka sura ƙarya za a yi su kutsa cikin Madina su kuma sojojin musulmi zai ki suna cika ciki sai suka hana su sai da aka kwana 20 sati uku cur ana cikin wannan hali kowane ɓangare ya gaji Abu Sufyan da rundunarsa abinda aka saba ya yi wuri guda ne wani lokaci ma aure ne an gama kwana 20 duk abin da abin da za a ci ya fara gagara sannan ga tsananin sanyi da ake fama da shi a wannan lokacin ne Jibril alayhi salatu wassalam ya sauko wurin manzo Allah na cikin addu'a ya ce masa ka yi bushara ƙarshen wannan yaƙi ya zo sannan ne manzo Allah sai ya daga hannayen sa sama yana shukran shukra Allah na gode ma Allah na gode babu tashin hankalin da yafi wannan wato zobe da aka yi masu da ƙawanya ga makamai ta ko ina gefe sabai saboda tsabar tashin hankali su zo suka ce ya manzon Allah wai ne kake ba mu shawarar mu ya ce ku ce Allahumma sur auratina wa amin rawatina auratuna iyalanmu kenan da muka ajiye Allah ka kare mana su sannan duk tsoro da muke ciki Allah ka fitar da a daidai wannan lokaci daga bushara ta zo cewa an zo ƙarshen yaƙi kuma a wannan lokacin ne wata runduna ta so ta kutsa inda iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da babu kowa kusa da su da riji Safiya babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙawar mahaifinsa Abdullah ko yar mahaifinsa ta fito ta ci sa'a ta riji wani ƙaton icce wanda an yi ginshiƙi da shi ga hema sai ta samu bayan wani ba Yahudi a shi Yahuda an bari ƙurai da ne suka ƙara su sai ta ɗibge shi ta baya sai ya faɗi ƙasa mata ba su rasa wuƙa ko ina nan take su zo ta yanka kansa ta cicciɓa sai ta jefa inda taron Yahudawa sai suka ji tsoro suka ce kuna tsammanin iyalan Muhammadu a basu babu zama suka ɗauka wata runduna ce babba take a wurin suka tsorata Allah ya kore su akwai lokacin da suka yi niyyar kawo farmaki wannan duk Yahudawan banu Quraiza kenan ga hemar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cikin ta ana cikin wannan yanayi manzo Allah yake ce ma musulmi na rantsa da Allah wannan hali da kuke ciki Allah bai kore shi kuma wallahi ina sa ran da ni da ku za mu yi dawafin dakin Allah cikin aminci da kwanciyar hankali kuma wallahi ina jin Allah zai bani makullin Ka'aba kuma wallahi Allah zai rusa daular Kisra da Kaisar kuma wallahi sai an yi sadaka da dukiyar su saboda Allah. Ana wannan hali da ɗayan su yana jin tsoro ya fita fitsari, wannan yasa munafikai suka yi ta wato ainihin ƙara gudu suna barin fagen fama, saboda Allah yana so ya tace ya gwada ma manzonsa su wane ne sahabbanka na gaskiya masu imani. A wannan rana ta 20 tun da alfijir yake, to Allah yasa aka yi sallah vigilance ake akai a komo, saboda tsoronsa da ta shakali ba a yi sallah a zahar ba, lokacin ta wuce ba a yi da asar ba, lokacin ta wuce rana ta faɗi ba a yi magriba ba, isha'i ta zo akai akai sai ya ce manzon Allah ni fa wallahi ban yi sallah ba, manzon Allah ya ce wallahi ko ni ban yi ba. Sai can cikin dare Allah ya ba su iko, hankali ya kwanta, aka daina jin zirga-zirgar mashakai ta bayan ganuwa. Sannan ne suka yi sallolinsu, manzon Allah ya bilal ya kira suka yi azhar, aka yi iqama, aka yi al'asr, aka yi iqama, aka yi magriba, aka yi iqama, sannan aka yi isha'i, sannan aka nemi me za a sa a cikin baki. Abin da zai ba mu mamaki shi ne kafin wannan yaƙin na ahzab, Allah ta'ala ya saukar da hukuncin salatul khawf, sallar tsoro wadda ake yi a cikin tsoro, amma saboda firgitin ya wuce nan ko sallar tsoro a nabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su samu yi. Rana ta 21 ta shigo, babu wani abin da ya canza. Rana ta 22 ta shigo, babu wani abin da ya canza. Amma manzo Allah ya yi imani tunda wahayi ya zo masa cewa yaƙi ya zo ƙarshe. To a ran nan ne an yi sallar asuba, sai rinka bibiyar mutane guda guda, wannan wane ne cikin duhun asuba, ce wane ne wannan, wane ne ya ce wane ne. Manzo Allah ya miƙe ya tsaye ya ce idan zan samun wani bawan Allah wanda zai tashi ya tafi ya ɗauko min labarin bayan gari, zai dawo kuma zan roƙi Allah ya kusantar da shi da ni a aljanna. Ku faɗa min duk duniya nisa biskiyar ƙasa fai da wani, amma saboda tsabar tashin hankalin da ake ciki aka yi tsai ba wanda ya ce uffa. Manzo Allah ya tashi wannan kira, ku zai fa yake a daidai wannan lokaci ba wuce mu 300 ba, duk mutane sun gudu, muna cewa manzo Allah na da runduna ta 900, to ina saura? Ƙarshe manzo Allah ya ce Huzaifa tashi ka je ka nemi min labarin su, yace wallahi saboda tsabar sai da hannuna da bakina makarkata suke yi, jikinsa yana ɓari ba da tsoro, ga tsoron da kuma tsabar sanyi, yace ba ni da wani abu a jikina sai mayafin matata wanda na ɗaura shi da ƙirji na ya kasa ga gwiwa, zaka sama da ƙasa ko ina sanyi, ba abin da za a rufe kai, ba abin da za a rufe kunnuwa, wanda nan ne sanyi ga hannaye ga ƙafafuwa, nan ne kafafin da sanyi yake shiga. Huzaifa ya tashi ya tafi ya sadaka cikin duhun asuba, sai da ya faɗa cikin rundunarsu. A daidai wannan rana, rana ta 22 kenan, iska da guguwa sun taso, duk inda aka ɗora tukunya a kan murhu sai wutar ta mutu, hema ba ta zama, da an kafa ta kan itatuwa da ake kafawa sai iska ya ɗauke, ƙura tana shiga cikin kunnuwa, tana shiga cikin zanci, tana shiga cikin idanu. Bari mu ɗan ja baya kaɗan kwana uku mu ga wani aiki da Allah tabaraka wa ta'ala ya domin ba a mai sa nasara. A ranar ta 29 da wannan isa da wannan kofar rago da aka yi Madina, ɗaya daga cikin jagororin ga ƙafa waccan ƙabila mai rundunar 6,000 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so yayi yarjejeniya da su su koma ba ta tabbata ba, kawai sai ga Nu'aym ibn Mas'ud ya biyo cikin dare ya zo gidan manzo Allah, ko ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce a sanar da shi gashi, ya ce Muhammadu na zo domin in yaƙe ka. amma duk abin da nake ji na kiyayya da kai da bakin ciki da damuwa Allah yayaye ni na zo wurinka da musulunta yanzu Allah ya ba shi kalma yake to ina son ka sani duk duniya kowa bai san wannan ba in ba kai ba don haka yanzu bai kake so in ji maka yanzu Allah ya ce to ka san yaƙi ɗan dabara ne duk yadda za ka yi ka tarwa tsanin rundunonin nan kai haka ra'ayi mai ce an gama Daka abu na farko sai ya fara yi karere wajen Banu Qurayza. Can baya a zamanin jahiliya abokin shan giyarsu ne. Daka da zuwa suka tarbe shi suka ce ga abinci, ga abinci yake ba abin da ya kawo ni ba kenan. Ku zauna, ina shugabanni, aka tattara su. Yace na zo muku da al'amari babba. Na yi nazarin halin da kuke ciki. Mu dai ga kafara komawa zamani. Mun fahimci Muhammadu da ba a iyawa da shi sannan inda nake sun ku gane Khaibar za ta koma Khaibar Qurayshawa za su koma Makka ga tsafana za ta koma gidajensu za a farko daga ku sai Muhammadu ku wallahi sun san ba ku iyawa da shi sannan ina tabbata muku da Quraysh daga tsafan da Khaibar duk sun gaji da yaƙi ne saboda haka idan aka neme ku yaƙi kar ku shiga shawarar da nake ba ku idan Qurayshawa sun neme ku ko ga tsafan ku taho a yaƙi to ku ce su zaɓo matasansu guda 70 su hannunta muku a matsayin garkuwa sannan ku shiga yaƙi in suka yi dare ku sai ku kashe su suka ce lallai ne mu ka zo da shawara yana samun sa'a sai ya dangara sai wurin Qurayshawa Abu Sufyan ya tarbiye shi yace Abu Sufyan menene matsayina a wurinka yace ma anta inda na bi mustahab ba mu zargin ka baka da matsala hankalin mu kwanci tare da kai yace to na zo da shawara kuma na zo da labari amma sai in ka yarda ka rufa ni asiri kada wanda ya ji labarin nan yace babu matsala yace Qurayza Banu Qurayza sun yi da na sanar da suka yi Muhammadu kuma sun daidaita shi sun yadda za su haɗa kai da shi su kore mu don haka abinda nika baka shawara mutane ba su da aminci mu je mu yi yarjejeniyar su a aika cewa su zo gobe-gobe asabar ke mu yaƙi ya san Yahuda ba su yaƙi asabar yace lallai ka zo da shawara idan gara ya koma wurinsu Banu Qurayza yanayin shugabannin su tsoye na tunda hisa su ma ya ingiza su don haka suka yarjejeniya a kai a ce ma Banu Qurayza gobe za a koma ya za a kusa cikin madinar ƙarfi ta ɓangaren su da suka ce to mu dai na farko kun san babu yaƙi ranar asabar na biyu yanzu wannan yaƙi ya fara ba mu tsoro don haka abinda muke so ku ba mu mutane 70 mu riƙe su hannunmu sannan mu shiga yaƙi delegate da aka turo su ko ba ruwan ƙwarai suna zuwa suka ce kun ga maganar nan aini ko mu ba su yaran mu matasa 70 su kai wa Muhammadu ya kashe su don haka sai duk abin da ke tsakanin su na yarda sai ya yanke ana wannan lokaci kuma sai Allah ta'ala ya aiko wannan iska mai tsanani da tashin hankali Huzaifa yana tsakiyar cikin duhun asuba sai ya ji Abu Sufyan ya yi sanarwa jagoran yaƙin da shirkai gaba ɗaya ya ce jama'a kowa ya lura da wake tare da shi saboda muna tsoron ƴan laifin asiri su zama a cikinmu Huzaifa was very smart in kai ne yake cewa za ka yi ka tsakiyar mutane an ce kowa ya nemi na kusa da shi yana jin haka sai ya janki na kusa da shi ce kai wane ne ya ce Muawiya ibn Abi Sufyan sai ya ce kai kuma ba ya ce Amr ibn al-As sai ya kame shi shi ba wanda ya tambaye shi duk alƙawarin suke Allah ya rufa masa asiri ya ce na fito na sadado sai na ga wani ƙaton mutum ya fito yana hura wuta wuta tana mutuwa ya ce ban san abin sa ba ya yi a shashi ne sai da na ɗana ba bakata sai na tuna manzo Allah ya ce ka je ka zo labari wala tafdi kar kai komai kun ga da ya kashe Abu Sufyan ba za a bar Madina sai an yaki kuma yaki a lokacin ma musulhan manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam a takaice ko da Hudzaifa ya dawo daga Madina ya zo ma manzo Allah da kikkiawan labarin cewa ga su can sun yi sanarwa sun yi shela suna ta cire hemominsu suna fashi kayansu Abu Sufyan ya ce kowa ya kama hanya za a koma Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode ma Allah yace al'ana yazuna na wa nazuhum wala yazuna daga yau ba za su kare yakar mu ba sai dai mu yake shi da haka ba wanda ya sake kawo Madina ta hakiya to yaya manzo Allah ya kare da waɗannan ƴan ta'adda Yahuda mai Quraiza waɗanda suka yaudare shi suka yaga constitution suka haɗa kai domin a yaƙe shi suka zage shi rana ta 24 bayan tashin Quraishawa bayan tashin Gaffawa bayan komawar Yahudawan Khaibar ana yin sallar azhar sai Jibril ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga alama ka aje makami yace eh yace mala'iku ba su aje nasu ba to haka mutan sama da Quraiza Allah ya alƙawari ya tarwata su saboda sun yi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne manzo Allah ya kira Bilal yace yayi shela duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kar yayi da asarfi ya kai Banu Quraiza dawon kilo da 7 su daga Makka daga birni bayan sallar azhar kafin lasar an kai Banu Quraiza nan ne fa musulmi suka yi shiri ba a fita a matsayin rubi ba mutum uku mutum biyar mutum bakwai kowa sai ya rigi makaminsa kawai sai a haɗe kafin lasar ta kankama sun kewaye ƙabilan Banu Quraiza a wannan lokaci manzo Allah ya ɗauka wani sabon yaƙi ne ya ɗauki tuta ya ba Ali bin Abi Talib ya koma shugabantar da Abdullahi bin Ummu Maktum ya tasar ma kudu maso gabas ɗin Madina inda Banu Quraiza suke abin mamaki da suka zo Ali bin Abi Talib ya fara magana da su kai suka fara zage shi Ali bin Abi Talib ya ce abin da ke tsakanin murku ya fi zage suka fara zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka lura lalle an kewaye su sai suka fara shawara dai daga cikin shugabannin su ne ne ke dauka shawara kai ku musulunta ku bi manzon Allah da ban dai kun san gaskiya ne suka ce wallahi wannan sai dai dun mu kare amma ba za mu shi ba yake to in ba za ku yi wannan ba ku tattara matanmu da ƴaƴanmu duk mu kashe mu jefa kanmu ga waɗannan mutane mu ga yadda za a yi kowa ya san zai yaƙi dole suka ce na haifu ba za ta yi ba to ya za a yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sati ɗaya mu za a yi kewaye da su yadda aka yi masa shi ma sai musu hakan suka aika ɗan saƙo suka ce a nemi manzo Allah ya ba su damar Abu Lubaba wanda halifin su ne abokin hulɗar su ne suka ce a ba shi dama ya zo su yi shawara da shi Abu Lubaba yana zuwa suka ce menene shawara muna son mu yi saranda sai ya sa hannunsa ya nuna a ga waya yin ne in kun yi tsaron da za a kashe Abu Lubaba ya dawo ya fahimci lalle ya yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi ya fara kuka ya zo ɗaure kansa a gefen masallaci ya ce ba zai kwanci kansa ba sai har sai manzo Allah ya kwanci sai suka aiko manzo Allah cewa suna roƙon alfarma yadda ya yi Banu Nadir su fita da dukiyarsu da iyalansu su ma a ba su damar su fita su bar Madina zai lafi da ya da wannan ba sai dai su saranda. To a nan ne kabila Aus suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo Allah kaga Banu Nadir abokan hulɗan Khazraj ne kai musu alfarma mu kuma waɗannan abokan hulɗan mu ne mu ma kai mana alfarma. Sai manzo Allah ya ce in dai sun yarda sai mu sa alƙali a tsakanin mu, sai mu sa jagoran kai zama alƙali a tsakanin mu. Ana faɗa ma Banu Qurayza sai suka ce sun yarda saboda sun san amincin da ke tsakanin su da shi, sun ɗauka cewa zai yaudari Allah da manzo. Don haka tun a yaƙin da aka yi can baya na ciwon da aka ɗan soke su duka suka yaƙin bai wuce an kashe mutum 11 ba, da kuma wasu wanda aka yi ma rauni. To shi shugaban Aus Sa'ad ibn Ubada, Sa'ad ibn Mu'az yana ciwon da aka yi ma rauni aka tare shi aka faɗa jini yana farara, amma yaro ce Allah ya ce Allah waɗannan maƙiyan naka Banu Qurayza idan akwai sauran yaƙi tsakaninmu da su ya Allah ka raya ni har sai an yi wannan yaƙi, idan kuma babu shi Allah yana neman shahada. To da aka sa shi a matsayin mai yanke hukunci, Qurayza Banu Qurayza suka ce sun yarda, sai aka ɗauko shi a kan abin hawa aka zo da shi. Ya yi jawabi ya ce hukuncin da zan yi waɗannan mutane sun sa hannu ga juyin mulki. Shi ko juyin mulki duk inda yake a tarihin duniya dama hukuncin hukuncin kisa ne. Sannan sun saba ma constitution, sun saba ma yarjejeniyar da aka yi. Saboda haka hukunci na shi ne matansu da 'ya'yansu a fitar da su amintaccen wuri sun zamo gari ba. Duk wanda ya isa ya kai matsayin yaƙi a kamo su a karkashe su. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah ya sauke fushinsa akan waɗannan mutane waɗanda da su rayuwar musulunci ba zai zo ko ina ba har abada. To wannan shi ne abin da Allah tabaraka wata'ala yake kissanta mana daga aya ta 9 a cikin suratul azab har zuwa aya ta 27. Idan ba mu ji wannan tarihin ba to duk yadda muka yi kokarin mu fahimci abin da Allah ya faɗa cikin ayoyin ba za mu gane ba. Shi yasa dole muka kawo muku tarihin cikakken sa yadda ya faru. In Allah ya so gobe sai mu koma mu karanta waɗannan ayoyi domin mu ji irin sharhin da Allah mai sarki ya yi da sahabbai da irin darussan da ake buƙatar mu ɗauka a cikinsu. Bari mu duba tambayar da aka kawo. Sai Allah ya ƙara mu mara lafiya. Malam ina da wata lalura ce da nake so a warware mu. Malam na samu hatsari ne wanda ya sa na samu rauni a fuskata, ba na iya cuɗawa lokacin alwala da ruwa ko kuma a yayin da na zo yin taimama. Malam akwai da zan yi alwala, alwala na ya kyautatu. Addinin musulunci addini ne mai sauƙi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ba ya ɗora ma kowa sai iya abin da yake iyawa. Don haka lokacin da alwala ta gagara an yadda ake mana, lokacin da wani ɓangare ba ya da lafiya an yadda a ɗauke shi. Idan alwala tana yawa ga sauran gaɓanka gaba ɗaya da sashen fuskarka, in ka zo alwala ka yi alwalarka inda ba za ka yi taɓawa a fuskarka ba sai ka barshi. Idan alwala ba za ta yiwu ga sauran gaɓɓai ba, ka zo taimama ita ma taimama iya abin da kake da iko shi ne aka yadda kai. Saboda haka addinin musulunci kamar yadda Allah ya ce wa ma'azu Allah alaikum biddini min haq, babu takura babu ƙunci a cikinsa. Alwalarka tana kyautatuwa idan ka yi iya abin da kake iya. Fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah gwargwado iyawarku. Dole ita kaɗai ce tambayar da aka kawo mun. Sauran tambayoyin da suke a kan yanar gizo za mu duba su in Allah ya so gobe za mu yi ƙoƙari mu ba da ansa a kansu. Abin da muka faɗa bisa sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Wannan tarihi da muka karanta babban darasin da ya kamata mu ɗauka a ciki shi ne sanin irin yadda aka yi gwagwarmaya kafin addinin ne ya tsayu. Bayan Allah da suka ba da jinainansu suka ba da rayukansu suka shiga wani hali na firgici da tashin hankali, amma ba su bar manzon Allah ba, suna so sai addinin ne ya tsaye da kafafunsa. To waɗannan bayan Allah haƙƙinsu akan mu kullum shi ne mu riƙa yi musu addu'a
كما عند الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وإن شق زوباين سنة الدعاء سنة تعالى كغافر تامنا كغافر تام إن أمر في الغام إيماني كذا كسامنا تاكورا غاموا بإن تشي تجن هوشي كون أن نسكي إيماني أقبان أمم وبين جدي كيني من رحمة من جنكي لهكا حتى رأى تأذو تنشي لدرجة صحابة من الله باب بلاء دي فيش بأيبا كم بزاء نتاني ما سدرجة إلى الزبا كم بعد من سبا دا وندن أديني أن دقل المرء شاشتون تني أن شاي ما ستارون دنجي ألا يأي أنفاني لسو يكارف في من الزبا مقدر أولنا ياكينا أحزاب وقزوت الخندق da ace Allah ya ba da ikon da rundunonin nan 13 suka farma Madina soja 900 da in ka take 300 zaka samu kana zaton da addinin musulunci yawan yayin mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kasance ka taba zama a wani yanayi na kunci ko damuwa ko takura tare da wasu mutane ko babu takura ka zauna wata daya shekara uku shekara biyar tare da mutane akwai so da kauna da ke wanzuwa tsakaninku to balai ina ce wata takura kuke ciki misali mutane ne an fushi suka tare suka tara su wuri guda sun zama abokai kidafa suka kama su suka aje su a daki guda suka yi wata daya sun zama abokai ya kake jin manzon Allah da waɗannan mutanen da suka taya shi wannan yaki a irin wannan lokaci na tsanani ya kake jin yake jin su a zukatan shi a zuciyar shi ya su suka dauki manzon Allah irin wannan sadaukarwar da suka yi saboda Allah to haƙƙin su akan mu shine mu so su mu kaunace su mu musu addu'a ta fatan alheri idan muka kasa yin wannan to mu kama bakin mu da gare su ba don su ba don mu domin su sun dade da yaga zango cikin aljanna sun dade da shan inuwa da AC na cikin aljanna mu ne ba mu san makomar mu ba tukuna don ba mu san karshen mu ba saboda haka mu kama bakin mu don kada mu fada a ciki الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا دون دي تشتام من زال الله يشك أكو لهك دون دي تشتام من مصر يمو زال الله صلى الله عليه وسلم لهك ببندر سنة ذا من أكاد شنو أن غزوة الأحزاب كاسم كرم تعالين شنو تشوى الدين من يكفني دقل المصر mu kuma menene muke don addinin ya ci gaba wace gudunmuwa muke ba addinin din ya wuce wannan zamanin namu ya kai gaba ya Allah ka karbi rayuwar mu muna musulmi ka tada mu a cikin musulmi ka tabbatar da imani a cikin zukatanmu ka karbi ibadunmu wannan wata na ramadan ka sa ya zama albarka ga duniyar musulmi da duniyar dan adam baki daya yayi mana bala'i da fitina da damuwa Allah mu dace sarki ka saukar da albarkatu na arziki da abinci da yalwata ruwan sama ga Najeriya da sauran kasashen musulmi da duniya baki daya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa fa inna innaka afuwwun karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.